To shi ne al-imamu al-allama Abdullah bin Abi Zaid al-Qirawani ya ci gaba da cewa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Shi Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a ko'ina amma da ilminsa. Abinda suke nufi da wannan kalima, wato in suna nufin Allah ya san ko'ina, sanin Allah ya san ko'ina haka yake, saboda halittansa ne komai, halittansa ne kowa. Ba zai yi a ce Allah ya yi abu, ya halici abu a ce bai san da zamansa ba, bai san da inda yake ba. Wannan gaskiya ne. Amma idan suna nufin sifarsa ta ilimi shine yake ko'ina, wannan ba daidai ba ne. Saboda menene Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum sai yace aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim. Anan huwa huwan nan da ya fada damiri ne na sunansa da ya ambata na baya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Anna Allah ma yakunu min najwa salasatin illa huwa, yana nufin illa Allah rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum illa Allah sadisuhum. To mayar da wannan huwa din kuma ya zamanto damiri ne na ilimi, ba damirin Allah da aka ambata farko ba, ya zamanto tawili. Su kuma sun ce babu tawili. Tunda sun ce babu tawili, to wannan huwa din sai dai ya zamanto damiri ne zuwa ya koma zuwa ga sunan Allah subhanahu wataala. Sannan wani abu muhimmi da ya kamata mutane su gane anan, idan aka ce Allah yana ko'ina, haka ne. In aka ce Allah baya ko'ina, haka ne. Idan mutum ya ce ai wannan tanakudi ne, to za a ce tanakudin gurgurdon kwakwalwarsa da fahimtarsa ne ya zama to tanakudi. Saboda maganan ba ana yin magana akan mutum ko aljani ko mala'ika ko bishiya ko wani abu bane. Ana yin magana ne akan Allah subhanahu wataala. In kuma magana ake akan Allah subhanahu wataala, to dole ne maganar ta saba da maganan da ake yi akan sauran halittunsa gaba daya. Ba ka ga idan ka ce Allah yana ko ina, shi ko ina din a gare ka ne yayi. Kai ne kake ganin gun ai, kai gun ya zama guri ne a gun kai. A gun ka ne zamanto guri. Yanzu kai ne kake cewa wannan duniyar duniya. Kai ne in gobe tashin alkiyama zaka ce an yi lahira. Kai ne zaka ce wannan sama ta daya ne, sama ta biyu ne, sama ta uku. Kai ne zaka ce wannan kasa ta daya, kasa ta agunka ne. Ta yanda zaka gane wannan shine karara, shine yanzu in kana mafarki zaka ganka wasu wurare, zaka to wayannan wuraren da kake tsintan kanka a mafarki, to kwata-kwata ba wuri bane. Amma kai a mafarkin kana ganin kana wuri ne. Ta yanda zaka gane ba wuri bane, ai an san inda kake kwance kai mafarkin ai. Inda kake kwance kai mafarkin kai anan kake. Wancan wuraren da kake gani a gunka ne wurare, amma ba wuri bane. To saboda haka a duba wannan sosai. Haka nan idan misali kace yau ranar Asabar ne, ko yau ranar Laraba ne, ranar Alhamis ne. Kai ne kake cikin Asabar da Laraban da Alhamis. Ba za ka danganta wannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda haka ne malamai suka yi bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce kulla yawmin huwa sha'an, yau mutum yana duba halittunsa ne, ba yana duba shi ba ne. Saboda in an danganta Allah zuwa rana, zuwa guri, to so ake a ce kafin a samu wannan rana, wannan tayin, wannan guri din, so ake a ce da Allah din babu shi. yanzu ai kowa ya yarda da cewa kafin a halicci wannan duniya dan adam mu din babu babu me yasa ya zamanto haka saboda mu din muna da alaka da duniyar to shi kuma Allah da ba shi da alaka da duniyar zaka ce to kenan in kace yana duniya to so kake kace lokacin da bai halicci duniyan ba babu kaman bayanin da muka yi akan al'arshi exactly to saboda haka wayannan maganganu ne wanda ake akan Allah in ka duba littafi da muka rubuta itihaful abakira bizabbi anil maturidiyya wal ashaira dinnan mun kawo magana ibnu taymiya yake cewa hankali ba zai dauka cewa a ce baya sama baya kasa baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa hankali ba zai dauka ba hankali ba zai dauka ba idan maganan ana yi akan dan adam ne hankali ba zai dauka ba a ce halittan Allah ne halittan baya sama baya kasa baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa hankali ba nan yadda da haka ba amma idan maganar ake yi akan Allah to shi dama Allah hankali baya gano shi baya idrakin sa a gane wannan sosai to saboda haka duk yadda ka kai ka kawo bangaren akida in kana so ka zauna lafiya akidarka ta samu salama ka mutu da imani ka shiga aljanna to ɗayan akidun nan guda biyu akida ash'ariyya maturidiyya ka kasance haka kuma ba wannan muna nufin dukkan abin da ke cikin akidun nan guda biyu ash'ariyya maturidiyya gaskiya ne ko su ba sa kuskure ba saboda idan mutum aka ce yana da gaskiya ana nufin majoratin abin da ya faɗa ne aglabiyyan aksariyar akidunsa da ayyukansa shi yake dubawa amma dan adam duk inda ya kai aka ce zai magana akan Allah zai magana akan manzo Allah dole za su same shi da kuskure saboda Allah da manzansa din sanin su yadda ya kamata ko yadda shi dan adam yake so ya sani din ba zai yiwu ba saboda haka ba a rasa kurakure amma majoratin malaman duniya tun daga lokacin da aka yi shi Abul Hasan al-Ash'ari aka yi Abu Mansur Maturidin nan malaman duniya kaf malaman su na lugha malaman su na nafiq malaman su na hadisi kaf zaka zo ka samu babu wani mahaluki malami face zaka zo ka same shi ɗayan akidun nan guda biyu su Allah ya bawa hankali da tunani su suke da ilimi sannan sanin kowa ne akan wannan akida suka rayu suka yi wa addinin musulunci kuma suka mutu da imani inda akidar ba ingantacciya bace Allah subhanahu wataala ba zai goyi bayan su ya dau amanar addinin su ya danka musu ya kasance su suke jagoran addinin sa saboda da nassin Qur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kuntum muttakhizal mudallina atuda Allah yace samsam bana dawai bana mayar da batattu na mayar da su masu taimakon addini na yace bana mayar da batattu su zama masu karfafa addini na masu gudanar da harkokin addini na yace haka to tunda su suka gudanar da harkokin addini sama da shekara 1000 tun daga lokacin da aka yi Abul Hasan al-Ash'ari da Abu Mansur Maturidi dalili ne sai zai nuna cewa su ba batattu bane saboda su wayannan masu rudanin nan suka ci aka ce da su su shiga tarihi su kawo ta daula ta musulunci wanda ba salafi au ko kuma mujassimi ko mushabbihi ya kafa wannan daula ba su da ita saboda tarihin musulunci yana nan a rubuce duk wata daula da kaga an kafa a doron musulunci tun daga lokacin da wayannan bayin Allah suka zo na musulunci zaka ga wayannan ashairan maturidiyan su suka kafa daula ko ba komai misali daula ta Usmaniyya ta Turkiya wacce ta kai shekara kusan 700 tana jihadi tana yada musulunci to wanda suka kafa wannan daula Maturidiyya ne majoratin su kuma a cikin su akwai ashaira babu hannun wani mujassimi wani mushabbihi ko daya ko agajinsa ko jihadinsa ko daya babu a ciki harkar to saboda haka balle kananan dauloli da muke tare da su daular Sheikh Usman Danfodiyo ba ashare ne shi ma ko su Sheikh Umar al-Foti ko Muhammadu Sunusi da ire-iren su da sauran daulolin su Abu Ayyub al-Abunan Salahuddin Ayyubi ire-iren su da makamantan su tarihin daulolin duniya gaba daya balle ka zo littattafai uwa uba littattafan hadisi littattafan fiqh littattafan lugha duk wayannan littattafan da muke karantawa 90 cikin 100 ko 95 ko 97 cikin 100 Maturidiya da ashairan su suka wallafa sannan babu wani da sunan basalafe wanda ya isa yayi mu'amala da ilimi ba tare da yayi amfani da littattafan su ba kafa zai taba yiwa ba to saboda haka an zo zamanin da babu masu kare martaban magabata har za a bude baki a ce wai ashaira ko maturidiya a ce wai su yan bidiya ne in su yan bidiya ne su waye malaman hadisi su waye masu rawaito hadisi babu wani malamin hadisi kab duniyan wanda aka yadda da ilimin hadisinsa wanda ba ashaira ko maturidiya ba babu shi su Imam Zahabi na ashaira ne haka su mizzi tukunan suka dan shi shiga ra'ayin Ibn Taymiyyah su ma daga baya suka zo suka janye kamar da Imam Zahabi yaje rubuta littafin sa Zahrul Ilmi kuma ya rubuta of letter ar-risalatu zahabiyya zuwa ga Ibn Taymiyyah hakan abubuwan da yake fada ya janye su da saboda haka in har su al-Imam Suyuti ashaira ne al-Hafiz bin Hajar ba ashaira ne al-Imam Zahabi al-Imam al-Baihaqi a ce ba ashaira ne irin su Ibn Salah su Sakhawi da su Imam Nawawi ashaira ne wannan kadai bai ishe ka cewa su mutanen Allah bane su bayin Allah bane na kirki kana karanta littafan su kana cewa su yan bidiya ne to saboda haka anan da yace wa huwa fi kulli makani bi ilmihi din to kamar yadda muka yi bayani shi sifa da zati ba sa infikaki in yana nufin Allah yana sane da ko ina gaskiya ne dini ne in kuma yana nufin zatin Allah yana kan al'arshi ilimin sa yana ko ina wannan ba daidai bane saboda zati da sifa ba sa infikaki ba sa rabuwa to shine yace khalaqal insana Allah shine ya halicci dan adam wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu yana sane da abin da ran shi dan adam din yake waswasi maganan zuci waswasin zuci Allah subhanahu wataala yana sane da shi kamar yadda haka yanzu zai zo cikin Qur'ani wa hu aqrabu ilayhi min hablil waridi sannan yace shi Allah ya fi kusanci da dan adam mutum fiye da jijiyar wuyarsa wanda ake ce ma al-warid jijiya mafi kusanci da makogoronsa yake kusanci da shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha sannan babu wata ganye ta wata bishiya da za ta fado illa ya'lamuha Allah sai Allah subhanahu wataala ya san da ganyar kuma ya san da faduwanta wala habatin fi zulumatil ardi hakanan babu wata kwaya wannan kwaya ko ta halitta wannan kwaya ko mai rai tsutsa wannan kwaya ko ta tsiro ko ma wanda irin habba ne abinda ake ce mahabba a larabci fi zulumatil ardi wanda yake cikin dufin kasa wala ratibin danye ne ciki wala ya bisko busashe ne daga ciki illa fi kitabin mubin face yana na adawane a rubuce a cikin bayyanannen littafi shine lauhul mahfuz shine yace alal arshi stawa kuma ya kara fada wannan abin da ya fada daidai ne saboda shi Allah zai fada alal arshi stawa Allah subhanahu wataala ya istiwaye akan al arshi istiwayin da shi ya barwa kansa sani shi ya san wanne irin istiwaye ne yake wannan gaskiya ne amma fadansa na farko wa annahu fawqa arshil majidi bi zatihi wannan babu inda aka samu kamar yadda muka yi bayani akan wannan wa alal mulki tawa sannan kuma Allah subhanahu wataala ya game da sarauta gaba daya to da yawa daga cikin shurrahur risala suna bawa Ibn Abi Zayd al-Kairawani uzuri cewa ya zo ya fassara abin da yake nufi da wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi din cewa wato shi Allah subhanahu wa ta'ala du wani mulki du wani du wata sarauta ya tattare gaba da shine ma'anan alal arshi tawa din wa alal mulki tawa saboda alal arshi din halitta ne cikin halittu kamar yadda muka faɗa sai ka gama sanin sammai bakwai gaba ɗaya kaf zaka tarar da ruwa kan wannan ruwan shine Allah subhanahu wa ta'ala yayi alal arshi girman alal arshin ya kai inda zaka tattaro sammai bakwai kasai bakwai da kursiyin duk in kaje ka jefa ka ajiye akan al'arshi to kamar a ce ka dauki ko kwandala ne haka ka jefar a babban gari a bara sammai inda yake ba girman sa wannan zai nuna maka da yace wa alal mulki tawa dinnan to yana ya bada ma'anan abin da ake nufi da alal arshi tawa ne ma'ana Allah subhanahu wataala ya mamaye komai a sarautarsa a mulkinsa walahu al-asma'ul husna Allah subhanahu wataala yana da sunaye kyawawa wanda Allah subhanahu wataala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wayannan sunaye kyawawa wannan ba wai al-asma'ul husna su 99 nan ba su ne kadai ba wayannan su 99 nan hadisi ya zo ne duk wanda ya haddace su ya san ma'anan su zai shiga aljanna ne amma baya nufin banda wayannan 99 nan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wasu sunaye saboda ya zo a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa yake cewa as'aluka yake cewa bismikal ladhi yake cewa au allamtahu ahadan min khalqika awista'sarta bihi fi ilmi al-ghaybi indaka kullu as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika awista'sarta bihi fi ilmi al-ghaybi indaka wannan shi zai nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye da yawa fiye da 99 su 99 nan to sunaye ne waɗanda idan ka haddace su ka san ma'anan su ka mutu zaka shiga aljanna amma baya nuna banda 99 nan babu wasu sunayen Allah subhanahu wataala wasifatul ula haka na Allah subhanahu wataala yana da sifofi madaukaka anan al-ula din imma al-muannas ne na al-a'la kace al-a'la muannasin sa al-ula asalin sa al-uliya haka yana kaldin fatahan ya din zuwa lam sai aka ce al-ula wa imma kuma zai kasance jami'i ne kamar yadda zaka ce al-fudal al-kubar shine aka ce al-ula yana daukan kowanne daga ciki kasancewar as-sifatu din muannas ne ma'ana yana da sifofi madaukaka ko mafiya daukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana tare da dukkan sifofinsa da kuma sunayensa gaba daya kaga wannan ya saba da wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi da muka yi magana kai saboda ilimin Allah sifarsa ce inda baya rabuwa da dukkan sifofinsa da sunayensa sifofinsa da sunayensa suna tare da shi to cewa wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi dinnan a bisa ɗaya ma'anan da muka ambata cewa infikak raba tsakanin sifa da zati to zai zo ya kasance ya saba da wannan ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan Allah subhanahu wataala ya daukaka da sifofinsa su kasance halittan su akai ma'ana yafi karfin ya tsarkaka a danganta sifofinsa zuwa ga halitta wa asma'uhu muhdasatan, kuma ya tsarkaka ya fi karfin a ce sunayensa kirkiran su ake yi, sunayensa suna da farko. Kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi, yace yayi magana da annabi Musa da maganan da maganar sifar zatin sa ne, maganar sifar zatin sa ne, kamar yadda ilimi sifar zatin sa ne, to magana shi ma sifar zatin sa ne. Yayi magana da annabi Musa da sifar zatin sa. La khalqun min khalqihi, ba yayi magana da annabi Musa da wani halitta ne cikin halittunsa. Yana nufin maganan da Allah ya yi da annabi Musa din sifarsa ce ba halitta ne cikin halittunsa ba, ba halitta ne cikin halittunsa ba, saboda yadda zatinsa ya faɗa farko cewa ba shi da farko, ma'ana ba halittansa aka yi ba, to haka nan maganansa, iliminsa da dukkan sifofinsa gaba ɗaya. Wa tajallalil jabali, yayi tajalli ga jabal, yayi tajalli da jabal, nan ma misali tajallin da yayi da jabal. Qur'ani yana cewa afalan ma tajalla rabbuhu lil jabali, yayin da ubangijin sa yayi tajalli ga dutse. To anan tajalla rabbuhu lil jabali da ya fada din, da wancan ma da muka yi bayani wa annan fauka arshil majidi bi zatihi din daban ne, saboda tajalli din da rabbu akai, rabbun nan sunan Allah ne, ba ce falan ma tajalla ilmu rabbihi lil jabali, falan ma tajalla ilmu rabbihi lil jabali, a'a falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ne. Kaga zahiri wannan yana nuna ma rabbun ne da kansa yayi tajalli a wannan dutsen, shi kuma dutsen ba a kan al'arshi yake ba, ba a sama yake ba, yana nan a nan Masar a Tur Saina, sanannen dutse ne, har yanzu akwai wannan dutse din. Shine fasara dakkan, sai dutsen ya zamanto gari kamar fulawa, min jalali, saboda daukaka, daukakan girman Allah. In aka ce jalal, girman da ya wuce oba ba za a iya ganewa ba ke, shine jalal. Wa anna alqur'ana kalamullahi, kuma qur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne, laysa bi makhluqin, ba halittan sa akai ba shi qur'ani, fayadida, balle yazo ya zama babu shi, ya halaka, daga bada yabidu abu ya halaka ya zama babu shi. Wala sifatan li makhluqin, sannan kuma Qur'ani din ba sifa ce ta wani halitta ba, fayan fada, balle yazo ya kare ya zama babu shi. Abinda yake nufi da ba sifa bace ta wani halitta ba, misali idan mutum yana karanta Qur'ani, to karatun da yake ba sifarsa bace, karatun da yake ba sifarsa bace, maganan Allah ne, maganan Allah ne, sifar Allah ne, amma yake abbarawa a harshen sa. Shi yasa ake cewa abun nan wasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari, din muryan murya ne na mai karatu, maganan kuma magana ne na albari na Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine Qur'ani. Abinda zai baka mamaki a nan shine, sau tari idan ana magana kan Qur'ani aka danganta da magana Allah, misali magana Allah bata da alaka da harshe, bata da alaka da jumla sentence, bata da alaka da words kalmomi ko sauti ko murya da sauransu. In aka duba Qur'ani, zaga Qur'anin da harshe ake karantawa, Qur'ani yana da kalmomi, yana da sentence jumloli, sannan ana karantawa akwai murya. To abin da yake faruwa shine, akwai abin da ba shi da murya, ba shi da kalima, ba shi da haffa, ba shi da jumla, tukunan kai a mayar maka da shi ya kasance akwai jumla, akwai kalima, akwai harafi da komai da komai. Shine sirrin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah subhanahu wataala anzala alqur'ani anzala alqur'ana ala sab'ati ahruf faqra wa ma tayassara min alqur'an wayannan sab'atu ahruf din su ba kalmomi bane abinda yau muke cewa ism ne ko fi'ili ko harafi ba su bane sannan wayannan sab'atu ahruf din ba zai yi a furta su a harshe ba abinda yasa ba zai yi a furta su a harshe ba rasmu ne ba khatu bane ma'anar rasmu shine abu ne a yi zane 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 in an masa dugo an masa wasali zai zama to khatu kafin a yi dugo a yi mishi wasali sunan sa rasmu aya inda yana rasmu to ba sauti a ciki sannan ba abinda ake ce ma ismi fi'ili harafi a ciki babu abinda ake ce ma jumla a ciki sannan kuma harshe bai isa ya furta rasmu ba to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya karantar da sahabbansa ya mayar da wannan rasmu din ya mayar da shi ya zamanto khattu daga khattu kuma ya zamanto ana samun ismi da fi'ili da harafi da sauti a ciki to saboda haka ne asalin qur'anin ana rubuta shi da rasmu ne to da wannan rasmu ne qur'ani yake zamanto qur'ani da wannan rasmu ne zaka iya karanta qur'ani da kowace qira'a da kowace riwaya to abinda mutane suka yi ta maganganu akai sab'atu ahruf dinnan me ake nufi maganganu ne mai tsawo karshe malamai sun zo sun tare a kaulin Ibn Jazari wanda yace yana nuna wasu wujuhi ne wanda waɗannan wujuhu din ba sa fi kowace qira'a kowace riwaya ba ta fita a wayannan wujuhi guda bakwai sai suka tare suka gamsu suka yadda da wannan magana amma daga bisani da muka duba to muka ga cewa to maganan da aka zo aka tare aka zube a kansa na Ibn Jazari din fihi nazar su kuma malamai magabata sun gamsu da bayanin sa saboda shi imamul qurra'i ne na zamanin sa saboda shi masanin lamarin ne a kaida duk mutum da ya gama sanin abu sani kokof ya fika sanin abu in yayi bayani yayi hukunci akan wannan abu dole ka yarda abinda yasa muka gane alhamdulillah sab'atu ahruf din ba wayannan abubuwan da ya fada bane saboda wayannan abubuwan da ya fada to ba koyaushe ake samun su ba wayannan abubuwan da ya fada ba sa komawa rasu wayannan abubuwan da ya fada in aka bi diddigin su sukan iya fin bakwai din da ya fada to saboda haka karshe waɗannan sab'atu ahruf din wasu harufa ne guda bakwai to cikin su ne wasu harufa guda bakwai suka fito suka zo suka zamanto harufa 14 wanda Allah subhanahu wataala ya kawo su farko-farkon sura wanda a tajwidi muka karanta silhu suhairan man qata'aka in ka ce silhu suhairan man qata'aka zai baka sad lam ha sin ha ya ra alif mim nun qafun ta'un ayn qafun ta'un aynun qafun harufa guda 14 to in ka duba harufa guda 14 din rabin shine harufa 7 wannan rabin harufa 7 din to su ne wanda aka saukar da Qur'ani akan su su ne harufan da zaka iya fitar da kowanne harafi a cikin su na ba ta an gane harufan da suka haifi harufan guda 7 sannan daga nan kuma zaka cire kowanne harafi a cikin su. Misalin da zan bayar na agurguje saboda muhimmancin wannan magana shine, yanzu ka rubuta ba ba din nan ka sa dugo a kasa shi yasa ka kira shi ba, don kai goge dugon kasan ka sa a sama zai zama to nun, nun zai zama. To in baka goge dugo ɗayan ba ka ƙara dugo ɗaya ba din ya zai zama. Shi kuma dugo ɗayan da ka daura a sama in ka ƙara ɗaya zai zama tota ne, in ka sa uku zai zama tosa. Ka gane, in kai baje dugun gaba ɗaya, ka baje dugun gaba ɗaya ka bar dungun kawai zai zama hamza. Dan shi yasa duk inda ka ga akwai abin nan dungu za ka ga hamza ne a wajen. Zai zama to hamza. Sannan kuma shi wannan dungun in ka yi shi so uku, dungu uku zai zama sin. Wannan sin din kuma idan ka daura dugo uku a kai zai zama to shi. To a haka a suwai na harufa guda bakun nan kowanne harafi zai nemo ma wasu harufa. In wannan ya nemo ma wasu harufa, wannan ya nemo ma wasu harufa, wannan ya nemo ma wasu harufa, to su harufa guda bakwai din sai su tattare maka harufa guda 28 din da yanzu ake amfani da su. To daga harufa 28 din ne aka samu ismi, aka samu fi'ili, aka samu harafi. Daga ismi da fi'ili da harafin shine aka samu kalima. Daga kalimar aka gina sentence jumla. Sannan daga jumloli aka samu ayoyi, daga ayoyi aka samu sururi. Sururin su suka haɗu 114 sai suka zama to Qur'ani. To wannan magana shine gaskiya. Amma bayaninsa da dukka yadda mutane za su fahimta, to su mutanen kansu wanda za musu bayani to suna da bukatun sanin wasu abubuwa. Gabanin a yi musu bayani ya kasance sun fahimci wannan bayani din. Abin da yasa ni na yadda wannan shine sabatu aruf din, ba istikhara ko wani abu ba. Wata ran ina nazari a harkan gaba daya da na kwanta bacci, Maulana Sheikh Sharif Saleh kun san yana raye, to sai ya fito sai ya ce min abinda Ibn Jazari ya faɗa cewa waɗannan aujuji guda bakwai din wanda kirawoyi suna komawa kansu su ne sabatu harf, sai ya ce min ba haka bane. Amma barki Sheikh Sharif Saleh fa sai ya ce min ba haka bane. To ni kuma a cikin mafarkin to sai nace to in kuwa magana Ibn Jazari ba haka bane, sabatu ahruf din nan za a same su cikin harufan da Allah ya kawo farko-farkon sura Alif Lam Mim Suwar suka ba sa wuce nan. Sai nace haka, sai na farka. To da na farka kuma sai na ga waɗannan harufa din su 14 ne, rabin 14 kuma bakwai ne. To sai na ce to rabin a cikin harufa 14 ne za a ware wasu harufa guda bakwai sai su zama to wayancan sabatu a harufa. To amma wayanne harufa ne? To shi ne zuwa magana a nan yake, har yanzu akwai ragowar karatu. To saboda haka da zarar in an ce maka Qur'ani magana Allah ne, ba harafi a ciki, ba ismi, ba fi'ili, ba kalima, ba jumla, ba murya din, ana nufin asalin wayannan harufa bakwai haka suke. Saboda an zo an ce ma duka karanta dungu ba zai karanta ba, shi harafi ne ba harafi ba ne, shi ismi ne ba ismi ba ne, shi fi'ili ne, abinda malaman nan suke ce masa fi'ili ba fi'ili ba ne, zai karanta ba zai karanta, tunda ba zai karanta ba kaga ba murya kenan. Agani da saboda haka akwai abubuwa da yawa a harkar ilimi har yanzu suna bukatar nazari da bincike sosai akai. Babu ne da zamu zo mu tare akan abin da malamai magabata suka yi mu ce ilimi ya kare, ba haka bane. Wasu abubuwan makana suka gane sai ka shiga khalwa ka kulle kanka kai ta salati, kai ta salati, har Allah ya fahimtar ma ya ce abin ga yadda yake. to shine wala sifatan li makhluqin fayanfada, ba sifa bace ta mai karatu wanda Allah ya halitta, kasancewar ayoyi suna fita a harshen sa. In kuwa haka ne yace fayanfada, zai zo Qur'ani yanzu ya gare, saboda lokacin da muryar sa ta zama babu ya rasu ba, ba Qur'ani kenan. To daga farkon inda muka dauko zuwa nan, to shine yawancin abin da ake ce ma al-ilahiyat, shi al-Imam Abdullah ibn Abi Zaid ya fada akidu wadanda suka shafi Allah, zatinsa da sifofinsa, zuwa nan ya fada. Kamar yadda muka ce ya bi manhajin Asha'ira ne. Daga nan kuma ya fara bayanin abin da ake ce ma abin nan sam'iyat, su ne abubuwa da Qur'ani ya fada wanda dole kai imani da su. Manzo Allah ya fada dole kai imani da su, wayannan abubuwa ba su shafi sifofin Allah ba. Kaga kenan mun karanta kashi na farko kenan na tauhidin Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani. Kashi na biyu kuma yace wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, yace dole ne ayi imani a gaskanta kaddara alkhairinsa da sharrinsa, cewa duk abin da ya same ka alkhairi na sharri ka tabbatar daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Huluhi wa murruhi, mai zaƙinsa da mai dacinsa, ana abin da ya ma daɗi a gun Allah yake, abin da bai ma daɗi ba shi ma ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka, ka cire zargi a ranka cewa ai wani dama ya ce ai na gani, ai wani ya ban yadda da wani ba, kana zargi, to wannan duk ka rabu da imani ne. Wa kullu zalika, yace duk wa'innan abubuwa, qaddarahu Allahu rabbuna, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinmu ya kaddara shi, babu ne wadanda kadariya suke fada kawai sun zo sun makana ne, Allah ma haka ya gansu sun makana, haka kadariya suke, yadda kaga abin ya makana haka shi ma Allah ya gani ya yi abin ya ku, kaga wannan sako ne. To shi yasa ya kara bayani yace kullu zalika qaddarahu Allahu rabbuna, duk wannan abu Allah ya kaddara, ya san da za su zo su makana, tukunan suka zo suka makana. Wa maqadirul umuri biyadihi, sannan kuma hanyoyin kaddara lamurruka gaba ɗaya suna hannunsa ne, aka ce maqadir, hanyoyin da za a shirya abu gabanin abubuwan su so su wakana, ko ka ce duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gaba ɗayansu, to suna hannunsa, suna gunsa, sai yadda ya so ɗin haka za su so su kasance. Wa masdaruha an qada'ihi, masdarin wa'annan abubuwan da ya kaddara, mana inda abubuwan da ya kaddara suka taso din, yace an qada'ihi, sun taso daga hukuncin sa ne, shi ya kaddara, sannan daga gunsa yadda ya kaddara za su fito da hukuncin sa. Saboda idan aka ce ma al-qadar al-qada, aka ce al-qadar والقضاء, شيء القضاء شيء قبل القدر. مثال منن من قال الله سبحانه وتعالى كتيوا يمحو الله ما يشاء ويثبت هو يثبت أو تقرا يمحو الله ما يشاء دم ينا نفين قدر ويثبت ينا نفين القضاء يمحو الله ما يشاء, ma'ana al-qada din abu ne al-azali wanda an Allah subhanahu wataala ya kaddara shi, to abin ba ba yadda za ya fasa. Misalin sa kaman mutuwa, Allah ya kaddara wa duk wani abu mai halitta, duk wani abu mai rai Allah ya kaddara masa mutuwa, to ba yadda za ya tsallake mutuwa, to wannan shine al-qada. Sannan kuma naka ce al-qadar, wasu abubuwa ne ko wani abu ne wanda yake karkashin kaza, wanda idan Allah ya da ga dama zai iya shafewa, shi yasa yace yamhullahu ma yasha'u, daga cikin abin da Allah ya kaddara Allah subhanahu wataala yake iya shafe wanda ya so. Sannan kuma wa yusbitu, ko wa yusabbitu, ma ya sha'u, hakan akwai abin da Allah subhanahu wataala zai bar abin haka ya so shi ma. Mun haka ne kaga hadisi yazo yace la yurdul qadra sai ce illa du'a, bai ce la yurdul qada ba, la yurdul qadra illa du'a, akwai ne abin da ba za ka samu ba haka aka kaddara, to in kai addu'a kai addu'a sai ka samu. Akwai abin da zai same ka ko hatsari ko wani abu wata cuta, in kai addu'a kai addu'a sai a fasa sai ya ki samu ka. To saboda haka ne anan da yace wa maqadirul umuri biyadihi, sai yace wa masdaruha an qada'ihi, dan zaka gane cewa shi kadar din daga qada yake. Qada din shine aka raba kashi biyu, daya ya zama qada daya kuma ya zama to kadar, wanda asali din qada ne tukun aka samu kadar a karkashin sa. Saboda jiyawa mutane ba sa iya bambanta tsakanin al-qada da al-qadar. Ba kwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, bai ce wa qaddara rabbuka wa qadara agani shine was'al min arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yubuduna, kasancewa Allah abin bauta ne, to wannan abu ne qada ne, ma'ana ba taba samun wani abu wanda shi za a bauta wa kuma ba za ta fasa ku ba. To saboda haka al-qada din yake sama da al-qadar, shi yasa shi qadar din masdarin sa ya zama to qada ne, yace wa maqadirul umuri biyadihi, sai yace wa masdaruha sai yace an qada'i, an qada'i alima kullu shay'in qabla kaunihi, yace ya san komai gabanin abin ya kasance. Fajara ada kadari, kuma abin ya gudana daidai yadda ya kaddara shi, ba ya saba ba, daidai yadda ya kaddara abin ya zo ya gudana ya kasance. La yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa waqad qadahu, daga bayinsa halittunsa gaba daya fada a harshe ko aikatawa a wata gaba ba zai taba kasancewa ba illa waqad qadahu, ngani ba shi illa waqad qaddarahu ba, illa waqad qadahu tun fil azal dama Allah subhanahu wataala ya kaddara zai fadi wannan kalima, ya kaddara zai aikata wannan aiki. Wa sabaqa ilmuhu bihi, sannan kuma ilimin sa ya riga aukuwan abin, ma'ana ya san abin zai auku gabanin abin ya auku, shine ma'ana ilimin sa ya riga abin. Ala ya alamu man khalaqa, yayi istishhadi da iktibasi da aya, ya kafa hujja da aya cewa Allah subhanahu wataala yana sani da duk abin da ya halitta. Man din anan ya zo ma'anan ma ne, duk abin da Allah subhanahu wataala ya halitta Allah yana sani da shi. Wa huwa al-latif, Allah subhanahu wataala shine al-latif, al-latif sannan kuma al-khabir shine al-khabir. Wayannan sifofi guda biyu ana hada su a aya daya, akwai inda Allah ya fassara su yace la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absara, sai yace wa huwa al-latif al-khabir, al-latif din ma'anansa shine la tudriku al-absar, al-khabir din ma'anansa shine wa huwa yudriku al-absar. In aka ce wa abu al-latif, wato idan zamu kwatanta da wani abu daban, duk wani abinda akwai shi ba a ganin sa saboda kankantar sa, kamar irin kwayoyin cututtuka da ake magana akan su. Yanzu ko iska ma da muke shaka, ai abu ne wanda suna da rai, ai abu ne mai rai muke shaka muke abun nan, amma ba a ganin sa. Au ko kuma ana ganin sa ba shi da jirmi, ba shi da jiki, kamar haske, kaga ga haske muna tare da haske amma bai yi kaka mun haske da kafai da shi, to wannan shine ake cewa al-latif. Sannan da wannan suna Allah al-latif ne dan adam yake iya rayuwa, saboda Allah ya yi wa dan adam da dukkan halitu tajalli da sunansa al-latif, shine ya zauna lafiya. To saboda haka zaka ga mace za ta iya haifan mutum su kutun ya fita a jikinta, zaka ci abinci
ba za ka san lokacin da ake nika abincin ya nuku ba ya zama gari, sannan kuma in ya nuku ba za ka san lokacin da ake sassarrafa abincin da kace gabobin da suke bukatun abincin da kace ba, sannan za ka yi bahaya a sauƙaƙe, za ka yi tsari a sauƙaƙe, ko kana bacci ma ka ci abinci misali take ka kwanta kai awa uku kana bacci, cikin awa uku na abincin da ke cikin ka gaba ɗaya an narkar da shi, an rarrabawa gabobin da suke da bukata, amma wannan nika abincin da rabawa ba zai ma tashe ka bacci ba. Amma inda misali da wahala, kaga suna Allah shine Al-Latif kenan, shi yasa ake jansa, ake jansa Al-Latif din, ake cewa maganin samun kudi ne, harkan ya wuce harkan samun kudi, duk wani abin da kake so ya zamanto maka cikin sauki ka ja suna Al-Latif, saboda lutufu din abu a sauƙaƙe, abu normal marar nauyi clean ina Al-Latif, sannan kuma Al-Khabiru kuma yana duba abubuwan da suke da jirmi, shine wa huwa yudhi kul absar, kaman idanka, kaman zatinka, kaman gini, duk wayannan abubuwan da suke da wahala, suke da dauni, suke wannan su ne ake bangaren su ne Al-Khabir din, saboda da su ne ake samun fibra, na ce mutum ya kore akan abubuwa abinda zai yi mu'amala da abin ne, mu'amalarsa da yau da gobe har yanzu ya kore, amma abin da ba ka maganin su ta yaya za ka san shi da kore, ka kore da shi, to kamar wannan ne, to shi ne a nan ya ce wa huwa al-latif al-khabir, ya kawo al-latif al-khabir sunayen Allah guda biyu a kusa da man khalaqa, saboda duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta to yana rayuwa karkashin al-latif al-khabir ne. Yudillu man yasha'u fayaqtuluhu, Allah subhanahu ta'ala yana badda duk wanda ya ga dama, sannan fayaqtuluhu ya ki taimakon sa, ya bashi khizlan da muke magana baya akai, ya bashi khizlan bi adlihi da adalcin sa, mun bayyana al-khizlan bidu min tawfiq, tawfiq in Allah ya so maka da alkhairi zai samu alkhairi a zuciyarka kuma zai baka dama ka aikata, khizlan kuma in Allah bai so ma alkhairi ba zai cire alkhairi a zuciyarka, ba za ka yi ba, lokacin sallah ma sai ta wuce kana ta gaji, in kana da tawfiki kuma lokacin sallah yana yi hu za ka tashi ka ji ya Allah sa, tawfiq khizlan jiddani ne abu ne guda biyu, shi tawfiq yana tafiya da hidaya, shi yasa anan da yace zillu man yasha'u sai ce fa yakhdhuluhu bi adlihi, zai badda wanda ya so ya bashi khizlani ba zai sa alkhairi a zuciyarsa ba, kuma hakan bi adlihi da adalci sai ba za ce maka dan me halittan ka ne kai kai abu ka kisa alkhairi a ciki ka bashi khizlani, shi kuma wannan ka sa alkhairi a ciki ka bashi tawfiki, ba za ta tambaye shi ba, la yusalu amma ya fa'alu wa yus'alu, kayan sa ne duka, zai yadda ya ga dama ne, wa yadi man yasha'u zai so zai shiryatar da wanda ya so, fayuwaffiqahu ko fayuwaffiquhu ya bashi tawfiki ya sauƙaƙa masa shiriya din, ya daura shi hanyar shiriya din, shi kuma bi fadlihi da fadalarsa, ba dan an fi son sa ba, ba dan dabaran sa ko wayansa ko ya kamata a masa haka ba, saboda adalci da fadala su ne lamurukan Allah gaba ɗaya suke tafiya, idan Allah ya maka khizlani ka ce baka gamsu ba ko kana gani kamar an zalunce ka, to ka tambayi kanka ka taɓa cin nama ko baka taɓa cin nama ba, in ka taɓa cin nama to kar ka manta duk lokacin da ka ci nama wani abu ne wanda aka raba shi da ransa, aka kashe shi aka raba shi da duniya, kai amfani da abu saboda jin daɗin ka lokaci kaza, to hakan da kai ka yi adalci ne ko ba adalci, ka yi wa wannan abin da ka ci naman sa adalci, in ka yi wa wannan abin da ka ci naman sa adalci duk abin da Allah ya ma shi ma ya ma adalci, in kuma kace baka masa adalci ba to kai zaka bawa kanka ansa. To saboda haka shi Allah subhanahu wataala duk abin da kaga yayi to yayi shi da adalci ne. Shi yasa ya sha bayani inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'a. Inna Allaha la yuzlimu misqala dharra wa ma ra'aytuka bidhallamin lil-'abid wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimuna yake ta magana ka. Ayin Allah duk abin da Allah ya yi dini inda Allah zai dauki ya halice ka ya saka cikin wuta kai ta konewa gusa inda duk adalci. Idan kace ba adalci bane zai buga ma misali da wani abin da kai kai sannan za a tambaye ka ka bawa kanka ansa adalci ne ko ba adalci. To shine fa kullu muyassarin yace bi taysirihi ila ma sabaka min ilmihi. Fa kullu muyassarin din mubtada ne akai idafan sa zuwa mudaf ilayhi. Duk wani abin da kaga ya zamanto mai sauki bi taysirihi ya zama mai sauki ne da saukakawar Allah. Abu bai zai yushi kadai ya zama mai sauki ba. Ma'ana fa kullu muyassar mubtada bi taysirihi khabar mubtada ila ma sabaka min ilmihi yace zuwa kuma abin da ya rigaya daga ilminsa. Wannan saukakawan nashi din da yayi yana da alaka da kaddara, yana da alaka da kaba. Dama ilminsa ya gabata, dama ya kaddara, dama ya hukunta cewa wannan abun zai saukakar da shi. Shi yasa anan ya kawo ila din, ila ma sabaka min ilmihi, ila ma din jarum majrurun muta'alliqun bi muyassari. Zaka Allah ka shiga mubtada din ko idza mudafun ilayhi na mubtada din zaka iya Allah ka shi zuwa ga bi taysirihi ila ma sabaka ko fa kullu muyassarun ila ma sabaka. Kaka iya daukan ma'anonin nan guda biyu. Min ilmihi wa qadrihi abinda saukakawan nashi yana tafe da rigayar ilminsa da kuma rigayar kaddararsa ga wannan abinda ya saukaka. Min shakiyin wannan saukakawan ya mayar da wani ne ya zamo dan wuta aw sa'idin aw ko kuma ya mayar da wani ne dan aljanna. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk in ya kaddara ma abu zai saukaka maka hanyar isa gun wannan abu. In Allah ya yi mutum shaki to sai ka ga cewa shi cikin sauki bai mayar da harka ko ayyukan zunubai da za su kai shi ta bai mayar da su komai ba. Kai tsaye cikin sauki zai na yin su. Kuma in bai yi su ban ba zai ji daɗi ba. In bai yi ci naman mutane ya zage su ba zai ji daɗi ba. Hankalinsa a tashi can. Duk abubuwan da in ya aikata za su kai shi wuta ɗin za a mayar da abubuwan su zaman to ɗabi'arsa. Yadda jin daɗinsa yana da alaka da wayannan abubuwa. Shi ne a yanzu manzo yake cewa kullum muyassarun lima khuliqa. Kowa an saukaka mishi abin da dan wannan abin aka halice shi. Haka idan Allah ya yi shi sa'id dan aljanna ne shi kuma zai ji duk wani abin da yake kaiwa zuwa aljanna. Shi ne ransa yake so, shi ne ɗabi'arsa. In bai yi ba hankalinsa ba zai kwanta. Wani ya kunna fim ma ya kalla to hankalinsa ca a tashi. To karshenta bayan ya gama kallon wannan fim din zai tashi ya raka'a biyu ya karanta izuke ko izubi ko zai yi dan istighfarinsa. Wani kuma ba ruwansa. Ta'ala an yakuna fi mulkihi ma yuridu. Allah subhanahu wataala ya tsarkaka da a ce a cikin sarautarsa kaf wani abu wanda bai nufa ba bai so ba abin ya kasance. Sarautarsa yana nufin dukkan halittunsa gaba daya. A ce wani abu ne a wannan ɗakin, ko a wannan gida, ko a Damaturu, ko a Nigeria, ko a sama, ko a ƙasa, a wani gu, saboda ko ina mulkin Allah ne, ko ina mulkin Allah ne, a wani gu a ce wani abu ya kasance ba yadda Allah ya so ba, Allah din ya wuce haka ta'ala. Aw yakuna li ahadin anhu ghinan, kuma Allah ya tsarkaka ya wuce da a ce wani ya wadatu da shi, zaka iya rayuwa sakan daya ba tare da agaji a gun Allah ba. Allah ya wuce, baka isa ka rayu sakan daya ba tare da agaji a gun Allah ba. A ce wai sakan cikin sakan din nan babu wani abin da kake bukata, abin yana da alaka da rayuwarka a gun Allah yake. Allah ya wuce ka. Abin da yake nemi da wannan shine duk halittun Allah ko cikin sarautan Allah kaf, ba wani halittan da zai ce ya wadatu da Allah, ko da ba Allah zai iya rayuwa sakan daya ko kasa da sakan, babu wani. Komai da kowa cikin mulkinsa, cikin halittarsa, rayuwarsa da bukatunsa, komai na da alaka da Allah. Inda Allah zai dauke mishi agajin shi na sakan daya, abin ne da manto babu. Aw yakuna khaliqun li shay'in, hakanan ko wani cikin sarautarsa, cikin mulkinsa, cikin halittarsa, ya kasance mai halittan wani abu ne, zai iya halittan wani abu, samsam ba zai kasance, Allah ya wuce a samu wani mai halittan wani abu a cikin sarautarsa. Misali, inda zaka tara fasaha da masu kimiyya, masu hankali na duniyan nan gaba daya, ba za su yi halitta maka da kwaya daya na hatsi ba. Alamar cewa kuma sun halici kwaya daya na hatsi shine wannan kwayar da suka halitta, in an shuka ya fito, shi ne sun halitta. Tabbabu duk da kankantansa, wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ni'imar Allah. Yanzu misali yake cewa idan mutum ya ci abinci, kwaya ɗaya na shinkafa ya fadi, kar ya bar wa shedan ya tsinta ya tsinta ya tsinta ya ci, saboda girmama ni'imar Allah. Kar ka manta wannan kwaya ɗayar, kimiyyar duniya, fasahar duniya ba su san halicci wannan kwaya ɗaya. Kai kuma ka zubar da irin su da yawa, abinda duk duniya ba za su yi haduwa su halitta ba, kai kuma ka zubar da su barci ba kamar da su kuma ba. Shi ne ya ce illa huwa rabbul ibad, ya ce sai Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai ubangijin bayi, shi ne kadai ke da ikon halittan wani abu. Wa rabbu amalihim, sannan kuma ubangijin ayyukansu gaba daya. Kamar yadda halittan Allah Allah ne ubangijinta, to haka nan aikin halittun, aikin ma ubangijinsa Allah ne. Misali, kai kanka ubangijinka Allah, duk aikin da kake aikatawa, to ubangijin wannan aikin shi ma Allah ne. Shi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halice ku, ya halicci kuma duk abin da kuke aikatawa. Saboda haka kai halittan ka din wani abu ne daban, ayyukan ka ma wata halitta ce kuma daban. Saboda haka inda ba halicci ayyukan ka ba, kai zaka zo ka kasance ba tare da aiki ba. Kamar yadda Allah subhanahu wataala zai halicci wuta, sannan wuta ce kawai a ganin ido, aikin ta din na konewa din zai zama to babu. Kamar yadda wannan ya sanannen abu ne, misali Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, wuta aka sa shi, wuta ce amma bata kona shi ba. Kaga kenan wutar halitta ce daban ta Allah, sannan konewan ka taba ta kone ka, wannan ma shi ma halitta ce daban, ba wai dabi'ar wuta ne dole in ka taba ya kona ka. To kamar haka ne kowanne abu, abin kansa halitta ne, sannan kuma abin da
yake yin shi ma halitta ne, zai kamar ruwa, ruwa halitta ne, kosarwa din shi ma halitta ne. Saboda haka in Allah ya ga dama za ka yi shan ruwa duro daya baka kosa, duro daya baka kosa, layin su daban-daban. To shi yasa ya ce illa huwa rabbul ibadi, sai ya ce rabbu amalihim wal muqaddaru li harakatihim, sannan kuma ya ce Allah subhanahu ta'ala shi ne wanda ya kaddara motsinsu, motsinsu duk halittunsa da bayansa shi ya kaddara motsinsu. Motsawa kiftawan ido ba kai sakai ba, sai Allah subhanahu ta'ala ya halitta maka kiftawan ido a wannan lokacin da kuma za ka kifta ido. Wa ajalin, hakan Allah shi ne mai kaddara ajalinsu, ajalin abubuwan da ya halitta gaba daya. To anan ne al-Imam al-Allama Abdullah ibn Abi Zaid al-Qirawani ya mana bayanin abinda asha'ira suke kiran shi as-sam'iyat. As-sam'iyat su ne abubuwan da Qur'ani ya tabbatar mu da Allah ya tabbatar, wanda dole musulmi wannan abubuwan su zamanto su ne aqidunsa, ya yadda da su. Wannan shi ne ake cewa as-sam'iyat. Wasu daga cikin sam'iyat din ya kai su karshen littafi, su ne wadanda suke da alaka da ladabbuka. Kama a ce wuta, akwai wuta yanzu nan Allah ya halice ta tana nan, akwai aljanna, akwai sirati, akwai mizani na awun lada da zunubi, irin wannan, akwai hashar za a taru, akwai mokifi, irin wannan abubuwa musulunsu ya kai su can babi na al'ada. Amma wayannan abubuwan su ne ake ce ma'asabiyyat, shi ne kashi na biyu na tauhidi kenan. Sannan kashi na uku shi ne ya fara da alba'isul rusula ilayhim li iqamati alhujjati alayhim.